Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariyar ta yau Talata 20 ga watan Afrilu shekara ta 2021, wanda agogon mu ke cewa karfe 10:11 na safe a gundumar Colombia, inda ni Yusuf Aliyu Harande zan jagoranci shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
To Yusuf, an halaka shugaban Chad Idris Deby yayin da yake wani rangadi a fagen daga inda ake fafatawa da yan tawaye da ke dannawa zuwa Injimena babban birnin kasar. Hukumomin lafiya na Amurka na dadda tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson ya kirkiro. Sannan majalisar dokokin Pakistan ta fara muhawara yau dinnan Talata kan koshin ta umurci jakadan Faransa ya bar kasar ko a'a, biyo bayan buga wani zanen barkwanci da aka yi a kasar Faransa na takalar Islama.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun labaran duniya. A cikin taskar rahotanni kuwa za a ji cewar dadaddan shugaban kasar Chadi Idris Deby, Allah ya mishi rasuwa, ko me rashin nasa zai haifar ga nahiyar ta Afrika?
Kashin Afrika sai za su lance shi da dan kowa na amfani da wannan ya zama abin da shugabannin Afrika za su koyi da shi wajen rikitar da wani irin tashin hankali da ya tashi.
Hukumomi a jamhuriyar Nijar kuwa suna shirin tsawaita dokar ta baci a yankin da ke fama da matsalolin tsaro, ko me hakan zai kawo?
Duk wata doka da muke yi sai dan cigaban talaka ne ake, ba dan wani abu bane. Amma a kiyaye, wani yace zan hawo moto in ta nemo abinci, shi ka wani zai labiya ga moton nan shi halaka mutane.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a gyara zama don jin cikakkun rahotanni. Bayan nan za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki, wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya kuma zai shigo don ya gabatar. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ga labaran. Mai magana da yawun rundunar sojin kasar Chad ya ce shugaban Chad Idris Deby ya mutu yan kwanaki kawai bayan sake zabansa dan wa'adi na 6. Mai magana da yawun rundunar sojin Chad ya faɗi yau Talata cewa an kashe shugaban Chad ne yayin da yake rangadin sojojin da ke fagen daga wajen fafatawa da yan tawaye waɗanda jiya Litini aka ce suna makan dannawa zuwa Injimena babban birnin kasar. Nan take dai babu wani bayani daga ofishin shugaban kasar na Chadi mai tabbatar da wannan labarin. Deby, mai shekaru 68 a duniya, ya shugabanci Chadi tun bayan hawan sakaragar mulki biyo bayan juyin mulki a shekara ta 1990. Ya sake cin zaben shugaban kasa da kashi 79 cikin 100 na kur'un da aka kada bisa ga sakamakon da aka bayyana a hukumance. Muna da ƙarin bayani bayan labarai a babin rahotanninmu. Hukumomin lafiya na Amurka na dada tsananta bincike kan allurar rigakafin COVID-19 da kamfanin harhaɗa magunguna na Johnson & Johnson ya kirkiro. Dr. Rochelle Walensky, Daraktar Cibiyar Yaƙi da Cututtuka Masu Yaɗo ta Amurka CDC, ta faɗi jiya Litini cewa cibiyar na nazarin ƙarin rahotannin da aka samu na waɗanda suka samu matsaloli masu yawa bayan an musu zagaye na farko na rigakafin. Walensky ta gaya manema labarai a yayin wani taron manema labarai a fadar White House cewa cibiyar a ta bakinta na da ƙarfin gwiwa ganin cewa adadin waɗanda suka fuskanci matsaloli bai yi matuƙar yawa ba. To amma duk da haka za mu zuba ido kuma muna ma kan duba abubuwan da ke faruwa. Amurka ta sake bayyana damuwa kan irin harkokin soja da kasar Rasha ke gudanarwa a kan iyakarsa da Ukraine. Tana mai zargin cewa Rasha ta girke sojoji waɗanda yawansu yamaci waɗanda ta girke yayin da ta mamaye Crimea shekaru bakwai da suka gabata. Al'amarin ya ma zarce haka, inji sakataren yaɗa labaran headquarters tsaron Amurka ta Pentagon yayin tattaunawa da manema labarai.
Yanzu kuma bar mu je ga rahoton mu na farko. Rahotanni sun tabbatar da cewar Allah ya karbi ran da daddan shugaban kasar Chadi Idris Deby, wanda ya kwashe tsawon kimanin shekaru 30 yana kan karagar mulkin kasar. Ya mutu ƴan kwanaki kadan da aka ayyana cewar ya samu kimanin kashi 80 na ƙuri'u da aka kada a kasar a makon da ya gabata, inda aka zabe shi a karo na 6. Wai ana iya cewa wani irin tasiri yake da shi ba wai kawai ga kasar Chadi ba, har ma da nahiyar ta Afrika? Tambayar da nayi wa Malam Nasir Zahiruddin kenan, wani mai sharhi a al'amuran yau da kullum.
To wani abu da guda ɗaya shine sai mun taba kasar Chadin da farko ga yadda ma Idris Deby ya shigo mulki. Kasashen Afrika da yawa musamman kasar Najeriya sun taimaka ga a cikin shekarun 1970 kusan ƙarshen su, inda aka zo tabkin Bagauda a Kano aka yi wani taro na Chadi, inda dukkanin shugabannin Chadi na lokacin, tun daga lokacin shugaban kasa na lokacin shi Felix Malem Ngakoute da Indi da su Gokone Adare, su Hissène Habré, Kamuje Wadan Abdulkader da sauransu, wanda a lokacin shi Idris Deby ma za a iya cewa ɗan sako ne cikin kaji domin bai girma a cikin wannan tsarin ba. To tun lokacin kasashen Afirka kamar Nigeria, Libya, wanda su ne gunduma-gunduman kasashen Afirka da suka zo Kano aka yi wannan taron inda aka sake zaunar da Chadi. Amma duk da haka, duk da an samu wata gwamnati ta haɗin gandiza wadda dukkanin su kowanne aka rarraba masa mukamin gwamnatin ba su ɗore ba, kuma daga baya aka samu Asil Ahmed ya shigo, sai shi Idris Deby ya ɗauka. To Idris Deby kusan shi ne wanda ya daɗe wajen tabbatar da cewa ya yi stabilizing ƙasar Chadi, kuma a lokacinsa ne aka samu man fetur wanda ya taimaka wajen harkaɗe da tattalin arzikin ƙasar Chadi. Sannan Idris Deby da wani tsoho ne can ba shekaru 68 ya yi a duniya, kuma ya yi hulɗa da yawa a Afirka, ya shugabanci hukumomi da ƙungiyoyi na ƙasashen Afirka wanda a wannan abin ya nuna zakarancinsa. Kuma mutum ne da baya da yarda da wasa ba, domin domin ya faro ne a sojin Sarika Leke a Chadi, kuma don haka ɗan zakaran suka matsa ya tashi tsaye ya yaƙi ya yi ƙoƙarin cewa ya kora su sun fita daga ƙasar Chadi. Shi da kansa ya shiga filin daga ya hau kan tankan yaƙi suka kora waɗannan mutane. To waɗannan abubuwa ƙasashen Afirka ba za su lance da shi ba, don kowa na amfani da wannan ya zama abin da shugabannin Afirka za su koyi da shi wajen durƙusar da duk wani irin tashin hankali da ya tashi a ƙasashen Afirka.
Wato kai magana wadda ta shafi zakakuranci na shi Idris Deby, ko in ce margayi Idris Deby, za a iya cewa yanzu ƙasashen nahiyar Afirka ba za a samu wanda ke da ƙwarewa ko kuma kishin ƙasa irin nashi ba kenan?
Za a iya samu idan suka daure. Idan suka daure suka yi irin abubuwan da ya yi, tunda shi dama shugaba ana so ne ya wuce gaba wajen shugabanci. Amma wannan fa bai nuna cewa babu wasu abubuwa waɗanda ya yi ba daidai ba. Kwanan nan cikin wannan watan farko-farkonsa ma aka yi zaɓe wanda yake da taƙaddama da yawa a cikin ƙasar. Kuma yanzu maganar nan da ake akwai 'yan tawaye sun baro garin Faya Larju da yake arewacin ƙasar sun taho sun wa babban birnin Ijebe na ƙawanya. Kuma ana cikin wannan abu shi ne kwaram sai ga an ce Idris Deby ya rasu. To kaga ita kanta ƙasar Chadi za ta shiga cikin wani hali na hawulayi domin rashin shugabanci. Amma ana ta ƙoƙari dai a taro nan a taro can da shi ministan yaɗa labarai da ministan harkokin waje suna nan suna ta fama na kwantar da wani abu da zai faru a ƙasar.
idan akwai abu guda daya da za a iya cewa za a tana Idris Deby a nahiyar Afirka ba kasar Chad kadai ba, menene wannan abun?
To wannan abun shine shima yana cikin shugabanni da suka dade na mulki illa iyaka a ce ya shiga cikin jerin gwanan irin al'ada ta shugabannin Afirka na makalewa da dadewa akan mulki ba tare da an sauka ba.
Ubangiji Allah ya gafarta masa, mu kuma Allah ya kyautata tamu bayan tasu. Masu sauraro, kada dai ku manta, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
To Yusu, masu taya alƙali yanke hukunci za su ci gaba da gabatar da shawarwari a yau din nan Talata game da shari'ar tsohon jami'in 'yan sandan Minneapolis Derek Chauvin, wanda ake zargi da kashe wani George Floyd, wadda ke ɗaya daga cikin manyan shari'o'in da aka tafka a nan Amurka. Bayan da ta saurari ba'asi na ƙarshe jiya Litini, tawagar masu taya alƙali yanke hukuncin ta yi wani zama na tsawon sa'o'i huɗu, inda mambobin tawagar suka fara tattaunawa wadda za ta kai su ga cin matsaya. A yayin tattaunawa ta ƙarshe, wani mai gabatar da ƙara ya zargi Chauvin da kashe Floyd, wanda bakar fatan Amurka ne, ta wajen sa masa gwiwa da ya yi kan wuya ya danne na tsawon sama da minti tara. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce ai Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi, kuma shi Chauvin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama Floyd da ya yi a watan Mayu a Minneapolis. A ƙarshe, majalisar dokokin Pakistan ta fara muhawara a yau din nan Talata kan ko shin a umarci jakadan Faransa ya bar kasar ko a'a, biyo bayan buga wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan kudirin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwar da aka yi ne tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tariki Labai Pakistan TLP a taƙaice, don a samu kwanciyar hankali bayan an shafi kwanaki ana ta fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar ta nuna rashin amincewa da manufofin Faransa. Jam'iyyar ta TLP dai ta amince ta janye zanga-zangar da take yi a fadin kasar, a cewar ministan cikin gida Sheikh Rashid Ahmad.
Labaran duniya kenan kuka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Da haka bar mu je ga rahotonmu na gaba. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yi na'am da matakin tsawaita dokar ta ɓaci da gwamnatin ƙasar ta ɗauka na ci gaba da tsaurara matakan tsaro a yankunan Difa Taho da Tilibiri, inda ake fama da har-haren 'yan bindiga da ke ketowa daga ƙasar Mali. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya aiko muna da ƙarin bayani.
Matakin wanda ke shafar baki ɗayan yankin Difa da gundumomin Tasara da Tiliya a yankin Tawa da gundumomin Walam da Ayoro da Bankilare da Abala da Banu Bangu da Sai da Torodi da Tera da Tilibiri gari da Gotei, dukkan su a yankin Tilibiri ya samu karbuwa da kyaukyawarin jaye da ƙuri'un 'yan majalisa 117, yayin da wasu 13 suka yi watsi da bukatar gwamnatin. Na majalisar dokokin ƙasa Honorable Abdumani daga bangaren masu linjaye ya bayyana mana dalilansu na amincewa wannan kuduri da ke takaita zirga-zirga da haramta amfani da babura.
Sasan ita harkar tsaro haraka ce wadda ba a tason garaje. Shi gwamnati shi ya san yaya za shi ya dauki wani salo na shikari 'yan ƙasa. Mu a nan majalisa, idan mun ba dauki doka ba mu ke aikatawa ba, gwamnati ke aikatawa. In ya aikata ya gani dokar nan da aikata ta yi daidai da tsaron ƙasa da ake jira a kawo ma 'yan ƙasa, sai a ci gaba da ita. Mu muna da 'yancin mu bi sau da ƙafa mu ga doka wadda mun ka dauka gwamnati ya aikata ta daidai ko ba aikata ta daidai ba
yaduwar ayyukan ta'addanci daga wasu gundumomin talabere zuwa sauran sassan yankin irin su filinge yasa majalisar yin na'am da irin wannan mataki da gurgu 126 yayin da ƴan majalisa 93 suka amincewa matakin sassar da irin wannan doka a gundumomin Kolo da Baliyara
duk wata doka da muke yi ai dan ci gaban talaka ne ake ba dan wani abu bane amma a kiyaye wani yace zan hawo moto in tan nemo abinci shika wani zai labiya ga moton nan shi halaka mutane to shine nake muka gwamnati ne zai auna wahi gani ya za a yi aba mutane hanyar sabili abincin su ya za a yi kuma a kare lafiyar mutane
sai dai ƴan adawa sun yi watsi da dukkan bukatun na bangaren zartarwa domin a cewar su mataki ne dake jefa talakawa cikin yanayin takura a maimakon warware matsalar tsaro honorable lawali ibrahim mai jirgi dan majalisa ne a karkashin inuwar jam'iyyar RDR canji
dan majalisa wakile a fasara Hausa wakilin al'umma to sai ake abinda al'umma bata gamsu da shi ba dan me zamu kada mishi kuri'a kuma dokar ta dika shekara nawa da muka sata ta kai ta hana mu hawa bar kuma su suna hitawa da babur suna yawo ina ma jami'an tsaron da aka mu na kasa da kasa na duniya masu kayan aiki dan su kare mu in motan ya taho dan mi ba a maganin motan da ya taho
a shekarar 2017 ne gwamnatin Niger ta kafa dokar ta baci a yankin Difa a sanadiyar yawaitar haraharen kungiyar Boko Haram mafarin daukar makamancin wannan mataki a shekarar 2018 da 2019 a yankunan Tilaberi da Tawa inda ƴan ta'addan arewacin Mali suka addabi mazauna karkara saboda haka za a ci gaba da takaita zirga-zirgar jama'a da ta amfani da babura a illahirin waɗannan gundumomi a tsawon watanni uku masu zuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To masu sauraro kada dai amanta kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma alladi na kan gaba.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki banda ni Muhammad Hafiz Baban Lake gabatarwa a karshen wani taro da suka gudanar a birnin Yamai na jamhuriyar Niger kwararru da jami'an kare haƙƙin manoma da makiyaya sun kudura aniyar tunkaran matsalar sata irin shukoki da na dabbobi da ake fuskanta a ƴan shekarun nan bayan la'akari da yadda wasu kamfanonin ƙasa da ƙasa ke manna tambarin su akan irin shuka duk kuwa da cewa abu ne da mazauna karkara iyaye da kakanni suka gada taron wanda ya samu halartar tawagogin kasashe bakwai na CDAO da kasar Chadi ya bada misalin yadda wasu ƴan Senegal suka yi yunkurin mayar da irin albasar galmi ta Niger a matsayin mallakin su abinda ke zama wata barazana ga cigaban ayyukan noma da kiwo a nahiyar Afirka kamar yadda za a ji sanarwar karshen taro daga bakin Diori Ibrahim na kungiyar Alternative
kowa ya sani shekara da shekaru kasashe na Afirka gaba ɗaya da na duniya ma sun taɓa hannu cikin dokoki da yawa wanda suka ce ya kamata a ce an kawo kariya ga musamman abin da ya shafi iri namu na gado wanda ake amfani da shi saboda shi da dalilin shi ne ake bunƙasar da abinci ci maka ga mutane da dabbobi kuma sai gashi an waye gari yanzu manyan kamfanoni sun fara zawa suna sama da faɗi da wannan irin wanda in ba a yi ba hankali yana iya mai da manoman mu da makiyayan mu labar a cikin gonakansu a cikin kasashen su kuma abu ne da ke iya kawo haɗin cikin kasashe in ya zama mutanen karkara da ba wani ilimi gare su ba wani aiki sun kasa ne ba an ka kwace musu noma da kiwo kenan tashi hankali wanda muka ganin ka ɗankin yana iya mahaɓaka ya haka sannan kasashe yasa wannan babban taron aka shi na kasashen mu na Afirka musamman kasashe wanda ke fama da wannan matsalolin na yankin Shiryawo suka ce kwana uku muna zanta bisa lalle duka bayanan da an kai ya nuna cewa da kamfanoni suna nan ga kawo hari ga kasashe a gunnin hadin gwiwar namu na Siriyawo an dauki mun ga hango da akwai dokoki na musamman da aka dauka na haramtar da kasuwanci tsakanin makiyaya manoma tsakanin su da biskan abin da shafi iri namu na da sai ana cewa haramta ai wannan kasuwancin muka ce wannan abu ne da bai kamata ba dan wannan tarin da muka yi mun sake ra babban murya wannan dokar da adda kai a haɗin gwiwa sai da yawo aka mata gyara huska a hudda wannan abun haƙƙi ne na manoma da makiyaya su bunƙasar da arzikin su na noma da iri kuma su iya bada shi kyauta ko kuma suna iya masa saida shi ba tare da sun huskanci wani haɗin ba bayan haka muka ce kuma ya zama nauyi ne ga kasashe namu na Afrika gaba daya kowace kasa ta huddo doka ta musamman wanda za ta jaddadawa a rubuce iri na manoma da makiyaya namu na da haƙi ne na mutane manoma da makiyaya a haramta kamfanoni su zo su samar fa'idi shi su je su maida ya zama nan nasu na biyu shine kuma duk inda za a nazari da zance bisa kan abin da ya shafi iri da noma da kiyo ya zama na an kawo mu hukuma ta musamman a cikin kasashen mu wanda manoma da makiyaya su ci yawa a cikin ta wanda kuma abin da suka gaya da shi za a aiki wannan shine zancen da muka yi wannan haɗin gwiwa muka ce to kowanne in ya dawo gida yayi wannan aiki saboda haka su tabbata abu na uku shine mu duk mun dauki alƙawarin zamu wayar suma duka manoma da makiyaya da kunyoyi na manoma da makiyaya masu kare haƙin adam bisa kan matsalolin da wannan abun yake iya fuskanta sai ai haɗin gwiwa na ƙasa wanda zai ba da daman mutun gari wannan kamfanoni masu sosai sama da fadi saboda kowa ya san yanda suke yi kudi ke gare su sai su zo su sayi shugaban ne da makaraban shugaban ne su yi sama da fadi da arziki na ƙasa muka ce wannan sace-sacen an yi shi bisa kan abin da shahi arziki na ƙarƙashin ƙasa ban feta ne da iranium ne da lu'ulu'u da sauransu sun kare wannan sata ta abin a ƙarƙashin ƙasa yanzu abin bisa ƙasa ne suke san sai sata bisa shi muka ci to bai kamata ba mu yi haƙin gwiwa lalle kowa san demokaradiyya ake ita kuma demokaradiyya mulki ne na jama'a kuma ƙasashen nan yankin na Afrika gaba daya fiye da kashi 60 ko 80 ko fiye da 80 cikin 100 cikin in aka duba mutane ne da ke raye a karkara mutane ne na ƙauye to kenan sai mun fahimta da matsalar da ake fuskanta kuma mu yi tsari na gari wanda zai sa mu ce mu ja hankulan shugabanninmu in kuma sun kai abin ga mu tarka musu birki mu ce ga hanyar da manoma da makiyaya suka ce ya kamata a bi ta kuma su mu ci la sa musu su bi da saboda mu kare arzikinmu mu kare rayuwarmu ta yau da kullum saboda bincike ya nuna da wannan irin da kamfanoni ke kawowa bayan yana sama da fadi da arziki na kasashe yana da maci kasbisa kan lahiya ta mutane alhali abinda aka tanado a cikin kasashen mu abu ne da daidaita da ra'ayin mutane da al'adunmu shi ne ya kamata a ce mu ma kariya ka ai muna wannan sama da fadin ba za mu yarda ba makasudin wannan tarin da muka yi kenan muka hudu sanarwa da malece kowa da kowa ya ce ya amince kuma ya dauki alƙawarin in ya koma gida zai wannan aikin dokokin nan an yi su ne a Faransanci an rubuta mafi yawan mutanen na karkara ba su karanta ba su annan na abin da shahi ba su shin faransanci ba su shin ingilishi ba su shin espanyol wanda ake wannan kace duka nauyi ya rata ga wayan kunyoyi na mu hudo wannan zancan a gaya shi cikin halshe namu na gida wanda mutane za su gane su fahimta matsalolin da ake nuna fuskanta kenan sai mun ci gaba da yin taro da ƴan jarida musamman waɗanda ke zance bisa ga halshe namu na gida saboda zance ne ya kamata a ce mutanen karkara sun san da shi shin suka fahimta za a samu haɗin gwiwa na gari wanda zai ba da dama a tunkari wannan matsala
ba sauraro a nan za mu dace a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Jiyar Ibrahim da kuma wakilin mu a Yamai Sulemu Muni Barma sai kuma Julie Letters Resham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro da kukan aiko mana ta hanyar sakon email
Wasiƙar mu ta farko ta fito ne daga Mahmud Gaura na Moda Zamfara inda ya ce hakika rashin aiwatar da dokar shugaban ƙasa ta baiwa bangarorin shari'u da majalisun dokokin jihohi yancin gashin kansu ya nuna ƙarara yadda gwamnonin Najeriya ke zama tarnaƙi ga ci gaban ƙasar mu kasancewar rashin baiwa waɗannan bangarori yancin cin gashin kansu ba ƙaramin koma ba yake haifarwa ga ci gaban demokradiyyar Najeriya sai sakon Salamatu Haruna Daba da anti matar Baffa Haruna Bajura suka ce ku gaya wa gwamnati cewa tura karnuka a makarantun jihar Katsina ba shine maslahar tsaro ba illa dai a wadata jami'an tsaro da kayayyakin aiki na zamani. Sako na gaba kuma ya ce rijiya ta bada ruwa guga ta hana. VOA na fara da haka ne akan yadda gwamnatin jihar mu ta Bauchi ta bada kayan abinci sakamakon azumi a rabawa jama'a, amma abin takeici a wasu wurare sai aka raba tsakanin ƴan uwa da abokai. Sako daga Bala Muhammad Dambam, jihar Bauchi. Muna fatar wannan ziyara da shugaban kasar Niger Bazoum ya kawo shugaba Buhari ya kwalliya ta biya kudin sabulu tsakanin kasashen biyu. Sako daga Ukasha Abdulsalam Koko, jihar Kebbi, Nigeria. Sai sakon mu na karshe daga Aliyu Muhammad dan Fulani Zamfara da Ibrahim Musa wa Dabarikin Ladi. Suka ce hakika kame wani mutum mai yi wa mayakan Boko Haram leken asiri a jihar Borno da sojojin Najeriya suka yi, hakan yayi daidai. Da fatar Allah ya ci gaba da tona musu asiri. To da fatar za ku ci gaba da aiko mana da ra'ayoyinku.
Wagai da Hanifa Isa da wasiƙu ku masu sauraro. A daidai wannan bagiren kuma sai mu kawo muku nasiha albarkacin wannan watan mai albarka daga bakin malamai.
Sunana Dr. Muhammad Kabir, masallacin Juma'a na Abuja. Al-Qur'ani haka yake dauke da abin mamaki. Da yayin maganar azumi a gaban ayar sai yace wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qareeb. Idan bayina suka tambaye ka ina nake tsakanin mu da su, kace musu fa inni qareeb, ina kusa da su. Ujibu da'awata da'i idza da'an, ina amsa kiran mai amsa kira a lokacin da ya ambace ni ko ya nemi taimako. Tunda Allah ya ce yana amsa ibada yana kuma karban addu'a ta duk wanda ya roke shi musamman a cikin wannan wata, don haka ina kiran ƴan uwa musulmai na Najeriya baki daya da lalle lalle a wannan wata na Ramadana da Allah ya kawo mu su zage damtse wajen addu'o'i saboda Allah madaukakin sarki ya yaye mana wannan damuwa da muke ciki. Addu'a ita ce magani na gama gari wanda idan mutun ya rike to ya rike ko Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abubuwan da ya yi a rayuwarsa babu wanda bai yi shi ba game da addu'a. Komai da yayi yayi shi ne da addu'a, daga nan kuma ya samu yayi nasara har ya kai ga inda ya kai. Annabi sallallahu alaihi wasallama bai iya kafa musulunci a garin Madina ba sai ta hanyar addu'o'i da yayi ta yi, kuma Allah madaukakin sarki ya karba. Lokacin da mutane na Makka suka yi masa taron dangi a Badar, addu'a yayi, ya rika daga hannu yana addu'a akan Allah madaukakin sarki ya tsare su daga sharrin masu sharri, daga makircin masu makirci. Har ma maluma suka ce saboda tsananin addu'a da yake yi a wannan guri na Badar har sai da mayafinsa ya fadi. To kaga kenan ashe in manzo sallallahu alaihi wasallama ya dage da addu'a don Allah ya tsare shi, ya tsare al'ummarsa, to mu ma da mu al'ummarsa ne sai mu dage mu ci gaba da addu'a kuma cikin ikon sa da yaddarsa sai ga ya fudda mu daga ciki.
Da haka muka zo ga shirin mu na karshe, labaran duniya a takaice.
Mai magana da yawun rundunar sojin kasar Chad ya ce shugaban Chad Idris Deby ya mutu ƴan kwanaki kawai bayan sake zabansa dan wa'adi na shida. Mai magana da yawun rundunar sojin Chad ya faɗi yau Talata cewa an kashe shugaban Chad ne yayin da yake rangadin sojojin da ke fagen daga wajen fafatawa da ƴan tawaye waɗanda jiya Litini aka ce suna makan dannawa zuwa Injimena babban birnin ƙasar. Nan take dai babu wani bayani daga ofishin shugaban ƙasar na Chadi mai tabbatar da wannan labarin. Deby, mai shekaru 68 a duniya, ya shugabanci Chadi tun bayan hawan sakaragar mulki biyo bayan juyin mulki a shekara ta 1990. Ya sake cin zaben shugaban kasa da kashi 79 cikin 100 na kur'un da aka kada bisa ga sakamakon da aka bayyana a hukumance.
Masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirin namu a wannan yammacin naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu cikin shirin mu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Cameroon. Karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin sai wanda ta daidaita mana sauti. Juni Lazarus Gracium ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar masu azumi su sha ruwa lafiya. Peace, salam.